mita 88.5 dala FM ra zamani Abubakar Sabo ake tare da shi, kuma a daidai wannan lokaci muna tare da ɗaya daga cikin shugabannin ma'aikatan kwalejojin fasaha da ke nan jihar Kano, waɗanda suka tafi yajin aiki a jiya domin jin dalili ko kuma kasudi na tafiyar su yajin aiki da ma kuma abubuwan da suke bukata. Ba tare da kuma na ja dogon lokaci ba, zan haɗa mai sauraro da vice chairman don jin tabakinsa.
Ba mu so mu ji suna da kuma matsayi.
To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana engineer Umar Shehu Sekai, kuma ni ne vice chairman na Academic Tribunal of Polytechnic ASU a takaice, Kano State Polytechnic Chapter.
Gabatun wannan yajin aiki da ake yi a kun tafi a jiya, mai sauraro zai so ya ji shin menene musabbabin wannan tafiya yajin aiki?
To, shi dai wannan yajin aiki na farko a yajin aiki ne na gargadi na sati biyu, wato daga 16 ga wata zuwa 30 ga wata. Kuma shi musabbabinsa ya biyo bayan tun daga April 20 to hijira ta 2021 da muka shiga yajin aiki, muka kuma dawo a June, wato Yuni watan 6 kenan ta 2021, akan cewa gwamnati ta yi dan yi wasu alkawarurruka da muka yi sanin memorandum of understanding da mu da su kan cewa za su cika. Shikenan muka dawo, kuma gashi har zuwa yanzu ba a cika komai ba. Cikinsu kamar akwai maganar kuɗi na liberalization, wato ainihin na farfado da ainihin ita a polytechnic, wannan makabunan ɗin fasaha da zakai za a biya ₦10,000,000, wanda har yanzu ba a bayar ba wata 11 da sa hannun shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, amma har yanzu ba a biya ba. Akwai kuma kamar su victimization of members, kamar akwai members ɗinmu da suke a cikin struggling da aka ma dakatar da ayyukansu, wanda ya kamata dole mu kuma mu ga cewa mun bi musu haƙƙinsu, an dawo da su domin akan su ma bin haƙƙin wasu suke ake ganin kamar ba su daidai ba, aka kuma dakatar ma da aikin nasu, da kuma abubuwa da za a cika ka'idodi na accreditation da za a kakkawa. Kaga mu da yake kamar abu ne na fasaha, dole akwai laf-laf, kuma akwai muna da wanda suke dudduba mu kamar MBTE, sukan zo lokaci-lokaci suna ganin yaya standard ɗin shi ainihin laf ɗin yake, tunda za ka koya yara ne abubuwa takanika. So, dole akwai buƙatar kakkawa abubuwan zamani yadda ka ga komai ya tafi a zamanance yanzu. To, kuma gaskiya har yanzu babu wani abu da yake a ƙasa. To, shi sa muka ga ya kamata mu tunatar da gwamnati cewa wannan abubuwa fa ba a yi babu shi ba, a yi shi ba. Shi sa ka ga an tafi wannan yajin aiki na gargaɗi na sati biyu.
Kafin a tafi an yi taɓin aliyu da su mahukuntan da ake ganin cewar su ne za su kawo ƙarshen matsalar.
Eh, to, gaskiya an dan tattaɓa musu, kuma ka ai mun ba da momentum na ultimatum na wata ɗaya, wanda mu an aika ka kowace kwalejin fasaha, kuma mu ma an kawo mana mun kaiwa ainihin commissioner ta higher education ta Kano, mun kwafi kuma director to shugaban makaranta, mun kwafi ta head of service, mun kuma sa muna musu abubuwan su, mun fidda abun guda biyu kamar yadda na gaya ma, wancan abu ne da ya fa shi na shafi federal, wannan kuma da namu munan na gida ita ainihin polytechnic ta Kano, wannan tamu kenan, wanda ya shafi kamar ba mu da governing council wanda su ne suke wakiltar gwamna a ciki, da kuma maganar retirement shekarar aje aiki da ta gwamna shugaban kasa ya amince da ita, aka sa ne shekara 65, wanda ainihin gwamna a ranar 1 ga watan Mai 2021 gwamna ya ce ya amince, amma daga baya kuma sai ya lashe maganarsa, yace ya sa abin nan ya ce da sauran abubuwa. To, kuma daga baya dai yanzu a cikin kamar da kace mun tuntuba da muke yi, gwamnati ta sa committee, wanda lokacin da muka kai wannan ultimatum shi ainihin yasa aka co-opting, aka shigar da chairman ɗinmu a cikin wannan elongation committee na malaman makaranta, kuma shigar ta sa gaskiya tayi amfanar da yawa domin sai muka akwai bambanci tsakanin malaman primary da secondary da kuma malaman mu da muke kwalejin fasaha da kwalejin ilimi sai saboda duk a ciki abin kamar duk wanda shugaban kasa ya sa hannu ne kwanan nan akan na malaman makaranta na primary da secondary wanda mu kaga ba shine namu ba namu an sa hannun shi tun a shekara ta 2012 da aka zo shi wannan sai aka ga kamar shine sabo ake amfani da shi wanda babu ko sa'ara daya da ta ambace mu a ciki to shige shi ta sa har yanzu muna cikin yadda za a gyaggyara a shigo da abubuwan namu a ciki kuma akwai magana shi adjustment na ma'aikata wanda shi ma mun yi maganar sa kuma alhamdulillah ai shi head of service sun turo sun ce sun sale a yi wannan adjustment ma amma a shigar da ma'aikata gaba mataki na gaba duk wanda ya cancanta a ciyar da shi mataki na gaba to a kai shi amma maganar biyan kuɗin zai zama na sai an shigar da budget na 2023 kuma dai a cikin abubuwan namu again akwai maganar shi ba a samun annual increment wato ainihin duk shekara ƙarin increment na albashi wanda duk shekara ana yi amma wajen shekara uku babu shi yawwa
kaga misali idan wannan mako biya ƙare na gargadi da kuka tafi me mataki na gaba
mataki na gaba za mu duba mu ga menene a shizil din gwamnati ka san akwai abin da in ka ya kushi mutum sai ya duba akwai wanda ya kushin da in ka mai kuma ko kallon wurin ba zai ba to kaga sai ka muntsine shi kuma to shine kaga idan mun ga matakin da gwamnati ta yi kamar makati ne na tana neman irin sulhu ko neman za ta cika ka'idodin sati biyu ne mata kaɗan to kaga za mu iya ƙara mata idan muka ga kuma kun kuma an cika to shikenan alhamdulillah haka muke so
mitat manda 8.5 da laifin mara zamani a bakar sabu aka kasance ta shi tare da mataimakin shugaban kungiyar kwalejojin fasaha da ke nan jihar Kano dangane da yajin aikin da suka faru da ma irin dalilai ko kuma bukatu da suke da su a gurin gwamnati har suka tafi wannan yajin aiki na gargadi wanda suka ci na mako biyu ne